Barkamu da wannan maraice. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau, 25 ga watan Disamba na shekarar 2019, za mu karkata shirin namu zuwa ga bikin sallar Kirsimeti.
Manufa Christmas shine mu dokaka Allah. Allah ya yi mu don mu dokaka shi. Ya zo kuma ya ba mu ceto. Kyauta ya kamata mu yi murna da yanuwa da abokanai mu yi murna ceton da muka samu kyauta ba mu biya da kudi ba kuma ba za mu iya biya ba.
Kai yake Madina, yau mabiya addinin Krista na shagulgula iri-iri a fadin duniya.
Ki ce mutanen gida an sha dinki da sabon kitso kuma masu tafiya sun sha hanya.
Lalle kam, to masu sauraro. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta zagaya mana garin Jos domin jin yadda mutane ke shagalin bikin Kirsimeti wannan shekarar.
Da ma muhimmancin wannan rana, saboda haka ku kasance tare da mu a shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da jin mutanen Jos. Zainab Gareki.
Sunana Lillian Solomon Diayi.
To kina uwa yaya batun Christmas ga Christmas ya karatu?
To sai godiya. Christmas dai mun shiri daidai gwargwadon wanda muka samu. Yara dai sun samu kaya, da yardan Allah sun samu kaya.
To batun abinci fa?
Daidai yanda muka samu.
To gashi nan za a ce ko yanayi yanzu yayi wahala, ke yaya kuka samu kanku a cikin wannan yanayi?
Da yardan Allah, Allah ya taimake mu domin komai sai da shiri. Kamar yanda muka sani, in zaka yi abu zaka fara shirin shi kadan kadan kamin ranan da abin zai kai.
To banda batun wato kayayyakin da za a ci lokacin Christmas, menene ainihin as ganinki, menene ainihin darasin da ya kamata a koya lokacin Christmas?
Abin da ya kamata mu koya lokacin Christmas shine mu sani da cewa ko mun mutu za mu rayu. Manufan Christmas kenan. An haifi mana mai ceto wanda ya cece mu daga zunubanmu. So ko mun mutu za mu rayu. Ba wai kawai siya ma yara kaya ba. Siyan kaya yana da kyau. Abinci mai kyau kuma ya kamata mu ci domin lokacin da aka haife shi an kawo abubuwa da dama. An kawo abubuwa da yawa, an kawo zinariya, azurfa da waɗansu abubuwa domin a zo a gaishe shi. So bai bace ba in za mu je ikkilisiya za mu rike wayansu abubuwa masu kawa masu kyau kuma mu sa tufafi masu kyau. Bai min cewa wai bai kamata mu spending much ba, sai bai kamata mu fita da kyau ba. Amma manufan Christmas shine an kawo mana mai ceto kuma idan mun mutu za mu rayu.
Wani lokaci mutane sukan dauki wannan lokaci na Christmas don aikata waɗansu ayyukan da basu dace ba.
To da yake akwai miyagu, duk yanda ƴaƴan Allah suka taru dole za a samu ƴaƴan shi din ma. So ƴaƴan Allah suna shiri su ma suna shirin nasu. So ba a rasa su, ana samun su. Sukan dauka wannan lokaci su cuce ƴaƴan mutane, sukan dauka wannan lokaci kuma su cuce manya ma, suna iya su cuce su. Domin idan aka karba kuɗi a hannunka, ba da saninka ba an cuce ka ne. So sukan cuce manya, su cuce ƴaƴan mutane, su sace su, su yi kuɗi kuma da su.
Wai suka dauki wannan lokaci wajen yin shaye-shaye da sauran waɗansu ayyukan a sha. Wane wace shawara kake da shi domin su?
Wayannan dai sun yi domin son zuciyarsu ne. Domin ba haka almasihu ya ce mu yi ba. Sun yi domin son zuciyarsu ne, domin asalin Christmas dai ba don ka je ka yi shaye-shaye ba ne. Domin ka kara gyara zamanka ne da almasihu. domin sani idan muka mutu idan kana son ka sake rayuwa bayan wannan rayuwa dole ne ka shirya so yana kara saka ka kara shirya ne da almasihu idan ka je kai wani shaye-shaye kai wani hali waɗansu ƴan mata ma za a bar gida a je wani wuri a je ana shaye-shaye ana bin maza ana yin wani sulalata da bai kamata ba ba madafan Christmas ba kenan madafan Christmas shine mutuna da aihuwan wanda aka haife shi ya zo ya cece mu daga zunubi kuma domin idan muka mutu mu sake mu yi rayuwa
sunana John Musa Ajiji daga nan Jos na aiki a nan seminary godiya ga Allah yanda ya kai mu cikin wannan lokaci gaskiya zan ce na gode Allah bukata dai yana nan daidai gurgudu na san dai wani su dai ba su ya sun kai haka din ba babban ma muna gode Allah yanda ya kai mu da rai kuma in ka duba zaka siya kaya ka biya bukatan gida duka January yana zuwa domin yara za su resume school za a fara da sati dai biyu za a fara bukatan school fees to wani lokaci muna duba haka dan sofin kayan nan sai a dan adana shi yanda za su yi su sa domin in an zo kuma a dubi makaranta yawwa
to banda batun wato kayayyaki da abincin Christmas menene ainihin darasin da za a koya a lokacin Christmas
darasin da za mu koya a lokacin Christmas shine muna tuna da iPhone Yesu Almasihu yanda ya zo ya zama rago dan Allah domin zunubanmu muna tuna da shi da iPhone-sa yanda aka same shi ta wajen budurwa Maryamu Allah ya bamu wannan kyautan ya zo ya sha wahala domin zunubanmu kuma muna koyo bisa ga yanda shi ya yi sacrifice domin mu muma dole ma mu yi sacrifice domin wayansu musamman mu bi umurnin shi yanda ya koya mana shine muna kokarin bi a cikin wannan lokacin
to daga ƙarshe wani lokaci mutane suka dauki wannan lokaci domin aikata waɗansu abubuwan da basu dace ba
haka eh so da yawa a cikin rayuwa ana samu batatu ana samu masu yi da kyau to amma an ce majority carry the vote a cikin wannan rayuwar da ina ga kamar masu yawa suna cikin hanya kuma batatun kuma bara a fasa ba zamu ja su cikin gurbin Ubangiji su ma su gane muna addu'a kullun domin su domin su ma su gane nufin Ubangiji su mu tafi tare da su duka
sunana Simon David ina nan Joseph Ringada Equestaff School
to ga shi nan ana batun Christmas
dai ga shi da
to kana maginanci ya batun iyali an samu musu da kayayyakin more rayuwa
inda abubuwa suke sai dai manage kuma muna ba su hakuri muna roke su su iyalin su ba su gane da mu don abubuwa din gaskiya rayuwa na yanzu kan to sai addu'a sai hakuri amma muna binta
to amma wani lokaci wato an fi mai da hankali wajen bukukuwa maimakon a mai da hankali musamman kan darussa da za a koya a wannan Christmas
haka ne duk wanda bai gane muhimmancin aifuwan Yesu ba to dole zai doka Christmas ya zama wani abu daban don shi ne zaki gan irin halayen da mutane suna aikata lokacin Christmas wani lokaci bawa ainihin abin da ya kamata a sa a gaba shine ana sa a gaba ba ni nawa Christmas lokacin da ya kamata mu zauna da families dinmu ne da su neighbors dinmu da su wanda ba su da abubuwan da za su ko abinci ko abin da za su sa ko wani abu haka in kai kana da karfi ka taimake ka fita ka taimake mutane to Christmas din kenan amma mutane suna gani kawai a shane kawai a ci kawai kai da kanka kawai ko kuma ka je yayi lalata irin na inda abubuwa suke yanzu to wannan ba shine Christmas ba so mutane suna samu suna misplacing abun ba Christmas din kenan ba amma mu sa a zuciya ce Christmas shine Yesu ya zo ya mutu kuma mu ga maimancin zuwan shi a rayuwar dan Adam Christmas din kenan
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe
Steven Rampam ne sunana ina nan jes
Christmas ya zo kai yaya kake bikin naka na Christmas
ba na yi da ne nake yi amma ba yanzu ba na yi bisa ga wannan bikin Christmas din. Dalili shine ni Krista ne, ni kuma mashaidin Jehovah ne. Ya dauri da kafin zan mashaidi na gano cewa ana bikin Christmas, amma da yake ta tarihi mun gane cewa al'adun Christmas din ma na Krista bane. Daga wansu al'adu ne na arna a kasan Turai, wato da ya kunshi rana tare da Allah na gona da Allah na bude kofa saboda samun wadata. To ana girmama su a ranar 25 ga watan Disamba. Tunda na gano hakan, kuma ba haka ne a ranar na aka haife su ba, kuma littafi mai tsarki ya nuna cewa kar mutum ya kara abin da baya ciki, kuma bisa ga girman kai kuwa sai so ya gyara abin da ya mishi dadi. To muna son mu ga cewa muna bin bisa ka'ida, ba wai al'adun ɗan adam ne za mu saka shi domin kyansa ko kuwa yake a ido ba. Shi yasa ba na yi bisa ga wato binciken da na yi, kuma na zo na gano cewa littafi mai sarki ma bai da muhimmanci ga wato bikin aihuwa, musamman ma a ce aihuwar mutum. An gano cewa ma sarakunan da suke cikin littafi mai tsarki na Masar, wato Fero kenan, Fir'auna ya yi bikin aihuwarsa, shi kuma arni ne ba mai bin Allah ba ne. To ai a lokacin ai baji masu bin Allah suna yi ba, a lokacin man da aka fi so majiyansa ma ba sa yi. Kuma a ranar da aka kashe shi Yohana mai baptisma, a ranar wato bikin aihuwar shi sarki Herod ne, wato Herodus kenan, to aka guntula kansa. To a ranar da ma aka yi na shi Fir'auna, an rata shi wanda yake iko masa wato kofin shan ruwa. To ba wai ya kasance tare da masu bin Allah ba ne a lokacin. To mun zo mun ga cewa ma manzanni ma ba sa yi. Shi sai na wala mun yace bari mu bi abin da Allah ya cinye kawai. Littafi ma ya nuna cewa ranar mutuwa ya fi muhimmanci ga ranar aihuwa.
To tunda dai baka bikin Kirismati, amma yanzu idan ka duba sauran kristoci da suke wannan biki, kamar sun fi mai da hankali zuwa wurin bukukuwa. Idan an ce ka yi batu akan wannan, me zaka ce?
To bisa ga littafin mai tsarki cikin Roma sura 2 aya sura 10 aya 2 da 3, manzo Bulus ya ba da shi da cewa mutane suna da himma ga Allah amma ba cikakkiyar sani ba. Aya 3 yace domin ba su san wato adalcin Allah ba sai suka kaga nasu adalci. To sha'anin bukukuwa abin da yake kama ido da haske ko da zaki ko kuwa da sha'awa yakan jinjaye mutum. To al'adar mutum sai zo ya rufa ya fi karfin wato dokan Allah, kuma yaso ya mana zance cewa bai kamata al'adar mutum ya nauyi akan mai fi dokan Allah ba. Gara dokan Allah ya fi mana muhimmanci. Shi yasa bana bikin Christmas tun shekara ta 1992 na daina yi. Muna samun kwanciyar hankali da mun lamiri na.
To me yasa idan aka ce zaka ba shawara musamman ma kristoci da suke wato mai da hankali wajen bukukuwa, me zaka ce musu?
Yayin da aka wata ta ce ma Yesu cewa ai mai albarka ne cikin da yafe ka, sai ce a'a, mai albarka ne shi wanda yake jin maganar Allah ya yi shi. Bari mu samu kwanciyar hankali a gane cewa muna faranta wa Allah rai ta wajen yin abin da ya kamata, don shi ne zai kira mu adalai bisa ga ayyukan mu. Shawaran da zan ga wa mutane kenan, domin duniya tana rinjayar mutane da abubuwa masu walƙiya da sauransu. Babu shakkan za ku ga cewa al'adun arna san shiga cikin addini, kuma bai da tsarki a gaban Allah. Abin kenan.
Eh, sunana Christy Tise Ado.
To Christy gashi na ana batun Christmas.
Muna dai bidin nufin Allah da duk abin da zamu yi, bari Allah ya fishe kowa da abin da yake ciki. Wannan shekaran bai zo da sauki ba, amma mun gode Allah dai.
Kamar za a iya ce kayayyaki sun yi tsada ne?
Da tsadan da kuma rashin kudin ya haɗu duka biyu dai. Christmas ya danganta yadda mutum ya ɗauke shi. In ka ɗauke shi da fadi, to in kuma kana da wayo za ka yi shi yadda abinda Allah ya tanada maka sai ka amfani da shi, ba sai ka yi abinda kowa yake yi ba.
To sau da dama mun fi mai da hankali ma kan wato kayayyaki, menene ainihin Christmas?
Ainihin Christmas ya kamata ranar da za a zauna ne da iyali, kowa ya zauna da iyali shi ya yi murna ga Ubangiji domin ceton da Allah ya tura mana duniya ta wurin yaron shi wato Yesu Kristi, wanda shi ne zama dalilin ceton kowane ɗayan mu a duniya. Abinda ya kamata ma a zauna yake nan, ba wai a sai ana kashe-kashe ana saye-saye ana wayansu hidima da wani lokaci yana sa wayansu a cikin damuwa nan gaba. A zauren ji su kakanninmu sun ce a bar wawa da bashi. Ba shi bane babban abu. Ainihin abun da ya kamata shine a zauna da iyali. A yi fellowship tare da iyali a duba a zumunci a duba menene ya kamata a gyara nan gaba sabon shekara na gabatowa. Ni a wuri na shine Christmas.
To amma akwai za a iya cewa lokaci ne wato da mabiya addinin Krista za su yi bishara
sosai. Wannan lokaci ne da ya kamata kowane mai bi in ya samu dama duk wurin da ka iya ka shiga ka je ka yi bishara. In ka ga daman nufi na dama wato opportunity in ka ga wurin da ya kamata ka shiga ka je ka yada bisharar Ubangiji lokaci ne kenan don mutane suna gari da yawa suna shigowa wanda an dade ba gansu ba kila baka san rayuwar da suke ciki wurin da suka fito ba. In ka same su sai ka sharing da su ka kai kokari ka ji ya rayuwar yake tare da su a wurin da suke. In kuma ka gane cewa akwai kasawa sai ku yi addu'a tare a gyara zama.
To kina uwa wannan lokaci ne da za a gargadi matasa yara musamman yaran mu yanda suka shiga wadansu halaye
sosai sosai. Wannan lokaci kam gaskiya ya zo mana da abubuwa masu mamaki da kuma mawuyancin lokaci ne mun sani amma yaran mu yanzu to Allah kam ya kamata mu musu addu'a kuma sannan mu dinga musu galgadi domin abinda yara sun shiga yi yanzu abun tsoro ne ba mu san nan gaba ya zai zama ban ba Allah ya sa hannun shi a rayuwar da muke ciki yau ba. Yanzu sai dai ka ji kawai ko jiya nan mun tashi da safe mun samu an shiga gidajen abokan zaman mu an ciccire musu su TV su a bango har gida uku wai sun je kallon ball. Dayan matan na bacci a daki sun shiga sun ce matantai magana za su kashe ta suka tafi da kayan gidan. To irin wannan abun kuma yara kanana ne matasa ne wanda ya kamata da yanzu ne suna amfani da karfin su suna bauta ma Ubangiji sun shiga wannan halayen mu namu sai dai addu'a. Muna addu'a kuma muna musu gargadi ko Allah ya mikar mu gaji domin aikin mu kenan babban aikin da Allah ya ba mu kenan a duniyar nan yanzu. Ya'yan nan da ya ba mu dinga bishe su kullayo mai a cikin maganan shi komi yaya Allah zai rike zukatansu wani ranar.
Sunana Gloria.
To madam Gloria gashi nan Christmas ya zo.
Wannan lokaci shine za su ci su sha amma ainihin Christmas shine muna murna domin mun samu mai ceto ya zo cikin duniya domin ya bamu ceto. Amma wadansu su in ba Christmas ba kuma wadansu suna yi abubuwa da yawa da ba ya kamata a yi ba sai su kashe ko da yaya ta hanya yaya don su samu kudi su yi amfani da Christmas. Amma wannan ba shi ne manufa Christmas ba. Manufa Christmas shi ne mu dokaka Allah. Allah ya yi mu don mu dokaka shi ya zo kuma ya ba mu ceto kyauta ya kamata mu yi murna da yanuwa da abokanai mu yi murna ceton da muka samu kyauta ba mu biya da kudi ba kuma ba za mu iya biya ba. An manufin Christmas kenan na siya abinda zan iya siya ma yara kuma na bayana musu cewa kada su duba na wani abinda Allah ya ba mu shine namu. In mun samu mu ci in ba mu samu ba mu ce ma Allah mu gode domin kyauta rain da ya ba mu. Wadansu yara kanana yara kam zaka iya siya musu ko kanana abubuwa kadan domin su samu canji kawai. Amma ka bayana musu wanda su yi girma kuma ka bayana musu ba lalalala sai sun sa sabobin kaya ba. Amma manufa Christmas shine mu yi farin ciki da abokanai da juna mu gode wa Allah yanda ya bamu wannan rai. Ina gargade Krista da musulmi mun da mun saba zama lafiya mu ma mu yi zama lafiya tare da juna kowa ne dan wanka ne domin halitta Allah ne mu kuma zama daya. Amma kowa yana da hanyar da ya ba da gaskiya shine hanyar ceton shi so ba shi wannan ba zai hana mu yi zaman lafiya ba.
To madalla kafin mu karkare shirin namu ga hirar da Zainab ta yi da wani malamin addinin Krista.
Sunana Elda Yohana Samari secretary na Kan mai soka Nasarawa state lafiya.
To gashi nan ana batun Christmas menene ma Christmas?
A Christmati wato lokacin tunawa da lokacin da aka haifi Isa Almasihu, yadda ya zo duniya domin ya yi ceton jama'a duka, kama litafi ya ce ga shi wanda ya ba da gaskiya gare shi ba za ya, kama litafi ya ce Allah ya yi kaunar duniya ya ba da ɗansa haifafe shi kaɗai domin duka wanda ke ba da gaskiya gare shi ga kada ya lallace amma ya samu rai na har abada. Saboda haka muna tunawa da lokacin da aka haifi Annabi Isa Almasihu, Yesu Almasihu mai ceton duniya.
To menene muhimmancin zuwan shi Isa Almasihu?
Zuwan Isa Almasihu yana da muhimmanci sosai sosai domin duniya tana cikin duhu. Almasihu ya kawo mana haske. Waɗanda suka fara nuna zuwan Almasihu su wato Annabi daban-daban suka faɗi zuwan Almasihu. Bayan wannan su malaiku suka faɗa lokacin da aka haifi Almasihu. Saboda haka wannan babban biki ne wanda ya nuna cewa Almasihu ya zo domin ya ceci jama'a daga zunubi domin mu samu rai na har abada.
To mutane sukan maida hankali musamman wajen bukukuwa maimakon ainihin wato darusa ko kuma abinda shi Almasihu ya kawo.
Wannan babban kuskure ne. Ya kamata ana biki ana murna, amma in an yi mantuwa da ainihin abinda ya yi sa Almasihu ya zo ya mana, wannan babban kuskure ne. Isa Almasihu ya zo ya nuna mana hanyar ceto. Saboda haka na farko ya kamata mu zama mutane wanda muna da zuciyar sujada. Kuma na biyu, yadda shehuna suka yi bayan da suka yi sujada wa Yesu Almasihu, na biyu suka bada kyautai, wato kyautai ga waɗanda ba su da shi. Saboda haka wannan lokacin Christmas ya kamata mu zama mutane wanda zuciyar mu yana na annatse mu yi wa Ubangiji Allah sujada.
To waɗanne halaye ne wato ya kamata su mabiya Isa Almasihu ko kuma mabiya Krista su yi amfani su nuna musamman ma waɗanda ba su san Isa Almasihu ba?
Wannan babban tambaya ce domin akwai mutane da yawa lokacin Christmas sai kiga mutane suna nan suna shaye-shaye, mutane suna nan suna abubuwa daban-daban. Wannan baya cikin hanya ko kadan. Ya kamata masumbi Isa Almasihu su nuna halin kauna, su nuna halin soyaya, su nuna abinda kana da shi, abinci ka taimaki dan wanka, ka nuna ma wa dan wanka cewa kana buki, kana murna, ka ba waɗanda ba su da shi, ka kai ma jama'a waɗanda ba su da shi ba, waɗanda hannunsu bai kai naka ba, ka kai musu taimako. Wannan shine nuna kauna ta Isa Almasihu.
To kamar a Najeriya mun samu kanmu a yanayi wato na tashin hankali da waɗansu abubuwan da ba su kamata ba. Me Krista za su yi a wannan lokaci domin kawo sauyi musamman ga abubuwan da ke faruwa a ƙasa?
Krista, wannan lokaci ya kamata mu natsu mu yi addu'a. Ba abin da ya fi ƙarfin addu'a. Ubangiji Allah yana jin addu'a. Ubangiji Allah kuma yadda yana jin addu'a na san zai kawo mana sauki a nan ƙasar Nigeria. Saboda haka in mun ci gaba a cikin addu'a, lalle za mu yi nasara.
To akwai batun hukumomi wanda ba yanda za a ce tunda dukan ma ƙasar nan wato akwai Krista, akwai waɗanda ba Krista ba, sannan kuma su shugabanni duka suna muna ƙarƙashin su ne. Kana ga kaman me za su yi musamman ma a yi amfani da wannan lokaci na bikin Christmas wajen kawo tallafi ko kuma zan ce a duba talakawa da idon rahama?
Ya kamata lokacin Christmas su shugabanni su dubi talakawa da idon rahama. Idan akwai hali a ba ma waɗanda ba su da shi shinkafa. Idan akwai hali a taimake su da abubuwa yadda zai taimake su domin su yi bukukuwa a cikin sauki. Kuma zai yi kamata, kuma zai yi kyau. Su mutane kaman su sojoji da su polisawa su yi aikin su domin a samu a yi Christmas a cikin lafiya. Nigeria muna bukatun zaman lafiya, ita ce abu na farko. Idan akwai zaman lafiya, za mu yi cin gaba a Nigeria.
Wato a baya ɗazu ka yi maganan ƙauna, wato nuna ƙauna musamman daga wannan, daga lokacin Christmas idan an nuna ƙauna shikenan sai wani shekara mai zuwa?
Babu, wannan ƙauna ya kamata ya zama rayuwarmu, domin Ubangiji Yesu ya kawo mana ƙauna. Kamar yadda na faɗa miki, Yesu ya nuna mana kauna. Yesu ya kawo mana kauna. Litafi ya ce Ubangiji Allah ya kaunaci duniya ya bada ɗansa. Saboda haka wannan kauna ba abin da za a yi a lokacin Christmas a bari bane, babu. Amma a ci gaba a yi kaunan jama'a.
To wani lokaci zaka ga wato kamar yadda muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa, an rarrabu wato addinai daban-daban da muke da su. Kana ganin kaman wannan zarafi ne da wato su Krista za su yi amfani da shi wajen nuna ƙaunar nan ma waɗanda ba Krista ba?
Oi, sosai. Tumba kan a yawancin jihohi sukan haɗa kai sai a fita titi, ana murna, ana kiɗi, ana rawa. Wannan haɗin kai ita ce babbar abu. Ya kamata mu haɗa kai a zama ɗaya domin Ubangiji shi ma ya ji addu'armu. Kuma kasar mu ta yi zaman lafiya.
To daga ƙarshe, ina sakonka na ƙarshe musamman ma mabiya addinin Krista a wannan lokaci na Christmas.
Jama'a duka, ina so in yi musu fatan Happy Christmas. Kuma na biyu, a yi zaman lafiya. Kuma na uku, a yi zaman jin tsoron Ubangiji Allah. Yawwa.
Kama sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da abokiyar aiki na da ta ni gabatarwa, Madina Dahiru mai Shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yesu Kristi na wale, ku zo mu yabe shi.